أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا هدو غوتان ذو الحجة watana goma sha biyu a jerin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447. Muna cikin karatun littafin bulughul maram min adillatil ahkam na al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala. Karatun mu da ya gabata mun tsaya ne bisa kan hadisi na 586. A yau da izinin Allah ta'ala za mu tashi akan hadisi na 587. Wa an Auf bin Malik radiyallahu anhu qala salla Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala janazatin fa hafiztu min du'aihi Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu وأكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. رواه مسلم. Daga Auf dan Malik yadda Allah ta tabbata a gare shi yace manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yayi sallah akan wata gawa fa hafiztu min du'aihi sai na haddace daga cikin addu'ar shi daga cikin addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi wa wannan gawa yace na haddace yace Allahumma ghafir lahu ya Allah kai mai gafara warhamhu Allah kai mai rahama wa'afihi wa'fu anhu ya Allah ka zaunar da shi lahiya Allah ka kubutar da shi wa akrim nuzulahu Allah ka girmama masaukin shi wa si mudkhalahu ka yalwata mashigar shi wa gasilahu bil ma'i wa salji wal barad ka wanke shi da ruwa mai sanyi da ruwa wato na kankara wa naqqihi min al khataaya kama yunqqa thawb al abyad min ad danas kuma ka tsarkake shi daga kurakurai kamar yanda ake tsarkake tuhayyari daga dauda wa abdilhu daran khairan min darihi kuma ka canza mai gida wanda yahi gidan shi wa ahlan khairan min ahlihi da iyali wanda suka hi iyalin shi wa adkhilhu aljannata kuma ka shigar da shi aljanna wa qihi fitnatal qabri kuma ka tsare shi game da fitnatal qabri wa azaban nari da azabar wuta. Rawahu Muslim. Muslim ya rawaice shi. Wannan hadisi kenan yazo da addu'ar da ake karanta ma mamaci a lokacin da ake yi mai sallah. Wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam idza salla ala janazatin yaqul. Daga Abu Hurairah idan Allah ta tabbata a gare shi yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance idan yayi sallah akan gawa yana cewa cikin addu'ar da yake yi ma gawa Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina ya Allah kai gafara ga mai ranmu da matacenmu wa shahidina wa ga'ibina da wanda ya halarto daga cikinmu da wanda bai samu zawwa ba wa saghirina wa kabirina da karaminmu da babbanmu wa zakarina wa unsana da namijinmu da matacenmu Allahumma man ahyaitahu minna ya Allah duk wanda kan raya shi daga cikinmu fa ahyihi alal islam to kan raya shi akan musulunci wa man tawaffaitahu minna kuma duk wanda zaka karbe ran shi daga cikin mu fa tawaffahu alal iman to ka karbe shi yana akan imani Allahumma la tahrimna ajrahu ya Allah kada ka haramta mana ladan shi wa la tudillana ba'dahu kuma kada ka batar da mu bayan shi. Rawahu Muslim wal arba'atu. Muslim ya rawaice shi da al arba'a. Wa'annan hadisan guda biyu suna babi na addu'o'in da ake karantawa mamaci lokacin da ake yi mai addu'a. Kamar yadda ya gabata mun ambata cewa dama a sallar gawa abubuwa biyar ne ake bukata a yi. Na farko ana bukatar a yi kabbarori guda hudu. Na biyu ana bukatar a karanta suratul Fatiha. Na uku ana bukatar a yi salatin annabi. kenan salatin annabi bayan karanta fatiha in an yi kabbara sai salatin annabi shi kuma salatin annabi shine salatin da yake sananne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد wannan salatin ko dai daga cikin riwayoyin da aka rawaito nashi saboda yana da riwayoyi daban-daban to shine ake son mutun yayi abu na hudu ana son a yi magawan addu'a daga nan wurin kuma abu na biyar na ƙarshe shine ayi sallama guda ɗai daga dama shikenan an gama sallar gawa to kaga wannan hadisan biyu da suka kawo addu'ar da ake yi sun ga cewa in so samu ne wanda zai magawa sallah ya haddace wannan addu'ai wadda ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yayi magawa shine mahihicin abu amma idan bai samu ba ko kuma limamin bai haddace ta ba to babu matsala sai yayi magawa addu'a da duk kowace irin addu'a ta sawwaka abin bi ake so ya kula da shi kuma ko da wani irin yari shine ya roƙa magawan nan gafara ya roƙa mata rahama wannan biyan ana son su cikin sallar gawa ya zama ya roƙa mata gafara Allah ya roƙa mata rahamar Allah to Allah so ko ma wani kalan addu'o'i yayi idan bai haddace wannan ba kenan babu lai amma mahihicin abu shine har da ce wa'annan wanda suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a yisu kenan wannan shine a takaice abin da ya shahi sallar gawa kabbarori guda hudu kabbara ta farko an yi kabbara Allahu akbar sai a karanta a'udhu da bismillah kamar yanda muka ambata cewa ba sai an yi du'awul istiftah ba a'udhu kadai za a yi da bismillah saboda karamcin lokaci sai a karanta fatiha an karanta fatiha ba sai an karanta sura ba sai ayi kabbara da ayi kabbara sai a kawo salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda musulmai suka sani ba wangana daga baya ba wanda su shehu suka kawo salatul fati ba yin shi wannan da kaga ana yin salatul fati wajen sallar gawa ko makabarta wajen rihe gawa ko bayan an rihike ta a zo a zauna duka shirme ne da shiririta babu shi a tsarin musulunci a musulman farko ba su san da salatul fati ba balle wani yazo ya ta tuna maka kamar wani salati ne wanda ya mahi sauran salatocin wannan duka rena musulunci ne da kuma rashin girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda da zaka tambaye mutumin da yake kun hambaki akan salatul fati kai duk idan ka sanya ja wayanka kana ta tada jijiyoyi kana ba salatul fati kariya to tambaya guda muke so mu ma salatul fatihin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya dora yi a rayuwar shi dole ka ce a'a Abubakar Siddiqi shi ya dora yi a rayuwar shi a'a Umar a'a Uthman a'a Ali ibn Abi Talib a'a Sa'adu a'a to sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa taba yin shi duk da dai basu taba yin shi ba to tsayana tunda dai basu taba yin shi ba to sai dan za ka zuwa ka ce dole sai an yi shi kuma sai ka nuna kamar shi ne ma salati a musulunci wallahi tallahi ba shi bane salati a musulunci lokacin da manzon Allah yake fadin salati da matsayin salati da falalar salati da ladar salati da sakamakon salati da matsayin salati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba zuwa a lisahin shi ba akwai wannan salati a haka baya ciki sai a lahira kadai an shako wanda suka yi shi da abubuwan da suka hadi akan shi ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaje wani salati nan wanda suka zo da shi suka ce ya hinaka manzo Allah ce a yi can da su ba su haduwa ƙarya ce duka abinda kaje ana fadi na cewa a wai wasu manya ne ke da kai masu matsayi wanda a lahira ma sai yanda suka ce billahi allazi la ilaha illa huwa ƙarya ce wannan ko a hilin balo wannan manyan ba su isa ba su ce sai yanda suka ce a nan duniya ma hilin balo ko hilin kokowa wallahi tallahi ƙarya ne in kuma kan kuma gaskiya ne je ka karanta tarihin su a garin su inda suka rayu a hilin balan garin su sai inda suka ci ko a hilin kokowa to balle a lahira sai ka ce kawai wato tatsuniya gaza na karanto ma wani abu saboda haka ba bisa kan zancen shi bane nake ina zancen salati wanda ake yi cikin sallar gawa kenan salatin da ake shine wanda musulunci ya zo da shi wanda aka san shi a musulunci ba wanda su shehu suka kawo ba wannan kyale musu kayan su ake su dai. Don haka bayan an yi kabbara ta biyu an karanta salati sai a yi kabbara ta uku. Kabbara ta uku kuma sai a yi magawan na addu’a. Shi ne an muke ambata cewa wagga addu’a da ta zo cikin wannan hadisin ita ce ake so ka haddace tahi. Tahi duk wata wadda za ka. Amma idan baka haddace ta ba ko kuma baka iya ta ba da kyau. To babu wata matsala. Malamai sun yarda cewa duk addu’ar da kai ta roƙon gafara da roƙon rahama ga gawa ko ma da wani irin yanayi kai to tayi. Sannan sai ka yi kabbara ta hudu. In kai kabbara ta hudu sai sallamewa. Wasu malamai na Shafi'iyya suna cewa in kai kabbara ta hudu sai ka yi addu’a wadda za ta haɗe musulmi gaba ɗaya. Kaga kenan kamar wagga wadda muka karanta ta ƙarshe go. In kai kabbara ta hudu sai ka ce Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa gha'ibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi 'ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu 'ala al-iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Shikenan sai sallamewa. Sallamewa kuma sallama dai ake yi a dama shikenan. An gama sallar gawa sai dauka a tafi akai abin ne. Idan kuma gawawwakin da yawa ne kamar wanda suka mutu masu yawa ne to nan kaga zaka yi da lamiri na jami'i ko wale da kace Allahumma ghafir lahu warhamhu sai kace Allahumma ghafir lahum warhamhum. In mace ce Allahumma ghafir laha warhamha. Duka akwai bambanci. Sannan idan an tunkuɗo ka kama gawa sallah kai baka san wani gawa ne da kunkunna ba mace ce ko namiji. Kawai dai ka zo sallar gawa kai ma sai aka ce bismillah bismillah aka tullo ka. Ka ci sa a kashi gawa. To kuma yanzu kai baka san gawan nan mace ce ko namiji ba. Shi ne malaman fiqihu a cikin Ishmayi gun. Ishmayi sai ya ce kawai za ka ɗora cewa Allahumma ghafir laha. Ya ce damiri yana nihin ita rai. Yana na nihin wannan ran Allah ka gafarta mata. Yana ya ga rai. Mace ce ko namiji kawai wannan ran dai Allah ka gafarta ma wannan rai. Allah ka jikanta ka mata rahama. To haka za ka ɗora yin amfani da wannan kenan lokacin da baka san ko wane ne mace ce ko namiji kenan za ka yi amfani da matsayinta na rai za ka yi mata addu’a a lokacin. To lokacin da kake addu’a kuma ga ɗan yaro, idan sallar gawai ga ɗan yaro ne wanda bai ma kai shekarun balaga. To nan malamai sun tattauna cewa yaro ƙarami wanda bai kai shekarun balaga ba. Shi in za a mai sallar gawa shi ma gafara da rahama ake nema mai koko dai wata addu’a ake yi da ba. To sai wasu malamai suka ce to ita dai abin da aka sani dai daga manzo Allah sallam shi ne wannan addu’ar yake yi ma gawa. Ba san ya bambance ba tsakanin gawa ta ɗan yaro ƙarami ko wanda. Wasu kuma malaman fiqihu suka ce a in yaro ƙarami ne. Abinda ake so ka roƙa mashi Allah ta'ala ya sanya shi cikin waɗanda annabi Ibrahim zai rena. Kenan in ƙaramin yaro ne wanda bai kai shekarun balaga ba to shi addu'ar da zaka mai suka ce ta sha bamban. Ka ce ya Allah wannan yaro ka sanya shi ya zamo rahama, ka sanya shi ya zamo lada ga iyayen shi. Wannan yaro Allah ka ba iyayen shi ladar kula da tarbiyya. Allah ka sa yanda ya riga iyayen shi ya zame masu alheri, ya zama wanda zai shirya musu kyakkyawar makoma. Ya Allah ka sanya shi ƙalƙashin kulawar annabi Ibrahim. To za ka yi ta yi mai addu’a ne tare da iyayen shi. Suka ce saboda shi ba za a roƙa mai gafara ba saboda bai ma kai ɗaukar zunubi ba da sauransu. To haka wasu malamai suka ce, wasu kuma suka ce kawai za ka mai yanda kake ma sauran gawawwaki na musulmi Allahu ta’ala a’alam. Yanin cikin biyun nan duk wanda ka yi babu matsala. وعنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. دغ غريشي شي أبو هريرة يدان الله تتبت أغريشي للي النبي سيرا دا أمنشان الله ستبت أغريشي إذا صليتم على الميت إذن زاكو ين صلى gamamaci to anan as-salatu addu'a ake ni kenan sai mu fassara idan za ku yin addu'a ga mamaci fa akhlisu lahu addu'a to ku kebance mashi addu'a kenan lokacin da za ku yin addu'a ga mamaci in kuma aka dauka idza sallaita idza ku yi sallah sai zamo addu'a ana nihin addu'a ta cikin sallar gawa dan haka fa akhlisu lahu da ku kebance shi da addu'a ana son wanda ya mutu in ana yi mai sallah to ya zamanto an kebance shi da addu'o'i kai zamanto kamar yanda wasu suke yi sabanin daidai sai a gabatar da mutun ya magawa addu'a karshe sai ya ta yi ma kanshi ma Allahumma ghafir li wa liwalidayya sana cewa amin to kamata yayi shi gaban zaka ke banta da addu'a akhlisu lahu du'a rawahu abu daud wa sahhu ibnu hibban wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala asri'u bil janaza manzo Allah sallallahu alayhi wa sallama yace ku yi gaugawa da gawa fa in taku salihatan idan ta kasance ta kwarai fa khairun tuqaddimunaha ilayhi to alheri ne za ku gabatar da ita zuwa gare shi wa in taku siwa zalika in kauta kasance ba haka ba fa sharrun tad'unahu arqabikum to sharri ne za ku dauke daga wuyoyinku muttafaqun alayhi wannan hadisin ya karantar da mu shi kuma gaugawa da gawa ba a san a dauko gawa ana tahiya madadai madadai an dauko gawa ba wani yanga ake ba ko tahiya sannu sannu gaugawa ake sannan kuma gaugawan nan ba ana nihin ku yi tahiya ba irin tarshin natsuwa kuma a wa kana baina zalika qawama dan haka tsakatsakiya ne kar ku dora tahiya kuna jan kafa kamar agwagwana tahiya sannan kuma kar ku yi tahiya ta hauka a tsakatsakiya ku daga kafa yanda ba tahiya sannu sannu ba kuke yi sannan kuma ba gaugawa bace wanda ta wuce iyaka wanda za ta wahalar da ku ko kuma a wahalar da ita gawai dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace asri'u bil janaza ku daure yin gaugawa da gawa ba a san a dauko gawa dora tahiya tsutsa wannan jahilci ne ko dora tahiya sannu sannu an dauko ga kamar yanda wasu kasashe haka ake yi ko aka dauko ga hannu ake dauko ta sai a dora tahiya madda ana yanga ana tahiya ana waqafi kawai asri'u bil janaza to wannan dai daga cikin ma'anar asri'u bil janaza kenan kenan nan sai zama fassaran shi ku yi gaugawan tahiya da gawa in kun dauko ta ko to fassara na biyu asri'u bil janaza ku yi gaugawa a wajen shirya gawa kenan ku yi gaugawa wajen shirya ta kenan sai zama da mutun ya mutu aka tabbatar da tabbas ya mutu ba konkonto ko to ai gaugawa a shirya shi a kai shi kenan sai zama nan ya shafi tun daga wajen yi mai wanka ko a gaggauta a mai wanka a gaggauta a yi mai lakkahwani a gaggauta a yi mai sallah a gaggauta a kai shi kenan wannan ma'anai ita ma tana hawa bisa hadisin duk da waccan ta farko ita ce zahir asri'u bil janaza fa in taku salihatan sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idan ta kasance ta kwarai fa khairun tuqaddimunaha ilayhi to alheri ne za ku gabatar da ita zuwa gare shi daka gawar da kuka dauko in ta kware ce ka ga wannan gaugawai tana da amfani gaba ga ita gawai saboda za ku kai shi masabkin shi na harko daga cikin masabkayyan lahira saboda kabari shine masabkin harko daga cikin masabkayya na lahira mammata qamat qiyamatu duk wanda ya mutu shi kiyama shi ta gama tashi shesa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da kabari ko dai ya zamo wani dausayi daga cikin dausayin aljanna ko kuma wani kwazazzabe daga cikin kwazazzaban wuta to kaga yin gaugawan nan idan Allah ya sa gawar da kuka dauko mutumin kirki ne to alheri ne za ku kai shi zuwa gare shi kinan ku gaggauta kai shi wa in ta kusewa zalika in kau ba haka ba gawan nan ta kasance ba haka ba fa sharrun tad'unahu arqabikum to sharri ne za ku dauke daga wuyoyinku kana idan aka yi rishin sa a gawan ba gawa bace ta mutumin kirki gawa ce ta tababbe dan wuta halakkaki Allah ma mutsari to sai zamanto maslaha ta yin gaugawa tana dawowa gare ku ko ku ne za ku samu maslaha in kun yi gaugawa kun kai shi kun rabu da mutumin banza dama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk wanda ya mutu cikin bini mustarihun wa mustarahum minhu ko dai wanda ya huta ne ko kuma wanda aka huta da shi kenan dama gawa duk inda kaga gawa to ba ta hita daga cikin biyan nan ko dai wani wanda ya huta ne ya huta da ɗawainiya, ya huta da wahalhalu na rayuwar duniya, ya huta da matsaltsalin ƴan uwa, ya huta da shikenan mustarihun kenan ko bawan Allah na ƙwarai idan ya mutu ya huta. To shi kuma mutumin banza idan ya mutu ha an huta, haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shi mutumin banza idan ya mutu an huta, tana yiwa da yana da rai yana wahalar da mutane, tana yiwa yana kaiwa ga jikin mutane dan da nan ya ma wani kulli ko ya ma ruwan a gani an huta in ya mutu, tana yiwa wato mutane ba su tsira ba su da karan kansu, dukiyarsu ba ta tsira ba, tabawa yake mutuncinsu bai tsira ba, zaginsu yake da wulakanci, ma'ana mummunan mutum ne ta kowane bangare. To da Allah in ya mutu wannan ba an huta ba, wanda ya zama na kowa wahalar rayuwa yake ji da shi, uwar shi da ta haihuwa shi tana ta fama, tar rabu da shi ya fito waje, duk inda ya raba sai an yi hakuri da shi, in yi makwabtaka da kai ka shiga uku, in ko harkar kasuwanci ta daka ga shagon shi ga shagon ka, to kai dade sai ka hada da hakuri, ya zama matsala. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bawan Allah na ƙwarai idan ya mutu ya huta, shi kuma mutumin banza idan ya mutu garin Allah ya huta, itace sun huta, dabbobi sun huta, bayan Allah sun huta, saboda sharrin shi yana shafan kowa. To kaga wannan hadisi ya nuna mana dama gawa cikin biyu ne, ko dai tababbe ko kuma wanda ya dace Allah sa mu cikin wanda suka dace. To saboda haka manzo Allah nan cikin wannan hadisin ya mana umarni da yin gaugawa, ko dai yin gaugawa wajen kai gawa in an sun gumo ta ku, kar ku tsaya kuna tafiya tsutsa a shedan wuta ne kuka sun gumo, in kuna dauke da sharri, ko kuma kuna tafiya tsutsa ashe mutumin kirki ne kuka sun gumo kuna mai jar rai, kun jima ba ku kai shi ba cikin rahama, cikin masamkin shi na farko. To kaga kenan yin gaugawan nan yana da amfani ko dai ga gawa ko kuma ga wanda suka dauko gawa. Wa anhu radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man shahida aljanaza hatta yusalla alayha falahu qiratun wa man shahidaha hatta tudfana falahu qiratan qila wa mal qiratan qala mithlu aljabalayn alazimayn muttafaqun alayh. Daga gare shi dai shi Abu Huraira da Allah tabbata gare shi yace manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace man shahidal jinaza, duk wanda ya hadarci gawa hatta yusalla alaiha har aka yi mata sallah, falahu qiratun, to yana da qiradi, ya dace da samun lada wadda ta kai girman qiradi guda. Wa man shahidaha hatta tudfana, duk wanda kuma ya hadarci gawa har sai da aka rihita, ya zamna ya hadarce ta aka yi mata sallah, aka dauki gawan nan aka rakka ta tare da shi, aka tai makabarta ya jira har sai da aka rihi gawan nan, falahu qiratani, to yana da qiradi biyu. Wannan fa in dai an rihi ta ko bai tsaya wajen addu'a ba, ya samu qiradi biyu ko sai ya yi addu'a da shi, ba wannan sharadin. Hatta tudfana, har sai an rihi ta aka ci, da ga an gama rihiwa sai sa kai ya tahe shi, to ya samu qiradi biyu. Qila wa mal qiratan, sai aka ce menene qiradi nan guda biyu, qala he manzo Allah yace mithlul jabalain alazimain, kwatan kwacin duwatsu guda biyu masu girma, muttafaqun alai. Wali muslimin hatta tuza'a fil lahadi, al-riwayah muslim yace har a dora ta cikin kabarinta. Ka gani shi wannan riwaya ma na muslim ya nuna ba ma sai an rihi ba ko, da an dora ta cikin kabari ka juya ka tafi, to shikenan qiradi bi ya tabbata gari. Wannan hadisin ya nuna mamu cewa ayyukan alkhairi hawan hawa ne, wani yana dara wani cikin su. Kaga lokacin da aka zo da gawa ka zo kai sallah ta tahiyyan ka kadai, to nan kana da qiradi. Sannan cikin hadisin akwai karantar da mu cewa ana iya tarayya a cikin suna, amma kuma masu sunan su sha bamban. Ko ya zama suna iri ɗaya ne amma masu sunan ba iri ɗaya bane, saboda manzo Allah ya ce qiradi, shi kuma qiradi wanda aka sani da kuɗi, kuɗi ne kuma ba wasu kuɗi ba, kamar a ce to wanda yazo za a bashi kwabo, to ga kwabo ai ba wani abu bane ko, to haka nan ne da asalin qiradin nan sunan kuɗi ne, kuma kuɗi ne ba wasu kuɗi da yawa ba. Ai shi ya sama da suka ji ana ta qiradi sai suka tambaya, don su ji sun wanga dai qiradi wanda suka sani ko kuniya dai abin yake. sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa ina ai wannan kira din ba sunan wannan kudin bane da kuka sani wanda basu taka kara suka karya ba wannan suna ne na wata irin katabariyar lada da za a wasgo a baka wadda guda daya ta kai girman dukin Uhud aka yazo cikin wata riwaya aka fassara cewa dai daga ciki girman ta ya kai kwatankwacin girman dukin Uhud wannan in musulmi ya halarci gawan musulmi har aka yi sallah to ya wasge wannan kasan na lada aga ya mutane suna makan su asarori da yawa in kuma kai ya hakuri aka yi sallah karaka gawan nan aka je makabarta aka dora gawan nan a kabari sai ka tahiyarka to a riwayar muslimu ta nuna ka samu iradi biyu a kuma riwaya ta bukhari ta nuna cewa sai kai hakuri har an rihita an gama sanya mata kasa to lokacin sai ka tahiyarka to shi kuma wanda ya tsaya har aka yi magawan addu'a nan ya dara ka kuma ko da baka ji an fade shi ba ka san ai ba dai ban dan haka wanda ya tsaya shi kuma dan haka dama kowa kan iya abin da yake yawa ya samu gulgulan ladar shi amma dai wanda ya halarci gawan musulmi ya jira aka yi mata sallah ya raka gawan nan aka je makabarta tare da shi aka binne gawan nan aka yi mata addu'a aka roka mata gafara da tabbatuwa duka tare da shi to wannan ya samu lada cikakka yayi aikin alheri Allah ta'ala zai bashi lada cikakka wanda shi kuma ya tsaya iya sallah kiradi guda wanda ya tsaya iya rihewa kiradi biyu to wannan hadisin yana nuna mana muhimmancin wato halarta gawa ta musulmi wadil bukhari yi aidan min hadisi abi huraira man tabi'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban duk wanda ya bi gawar musulmi kenan ba ya bi ta ba shi ma zama gawa ai rakka ta ko duk wanda ya bi gawar musulmi ana nihin duk wanda ya rakka gawar musulmi imanan wa ihtisaban don imani da neman lada wa kana ma'aha kuma ya kasance tare da ita hatta yusalla alaiha har ayi mata sallah wa yufraga min dafniha a gama rihe wannan gawai fa innahu yarji'u bi qiratayn lalle ne shi zai dawo da qiradi guda biyu kullu qiratin mithlu jabal uhudin kowane qiradi kwatankwacin dukin uhudu to wannan hadisin kaga kamar wancan ne sai dai shi ya fassara wato qiradi da girman dukin uhudu wa an salim an abi radiyallahu anhuma annahu ra'a annabiyya sallallahu alaihi wa sallama wa abubakr wa umar wa hum yamshuna amama aljinaza babul khamsa daga salim daga baban shi salim yana cikin manyan tabi'ai tabi'i ne babba saboda shi salim dan abdullahi ibn umar ne ko shi kuma abdullahi ibn umar dan umar ibn al-khattab ne kaga kenan salim kinnan jikan waye jikan umar ibn al-khattab ne radiyallahu anhu annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam to salim ya rawaito daga baban shi yace baban shi ya ga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa abubakrin da abubakar wa umar da umar wa hum yamshuna amama aljinaza su suna tahiya gaban gawa rahul khamsa wa sahu ibn hibban wa a'allahu an-nasa'i wa ta'ifatun bil irsal wannan hadisin al-khamsa suka rawaice shi Ibn Hibban ya inganta shi amma Imam An-Nasa'i da wasu malaman sun ce hadisin yana da illa saboda mursali ne kun hadisin mursali ne shi kuma hadisi mursal a wajen malaman hadisi shine wato hadisin da tabi'i yace annabi ya faɗi kenan tabi'i ya rawaito daga annabi to ina tabi'i ya ga annabi ai kenan akwai wanda ya boye bai gari ba ko gawa ya jiyo ko to sai malama hadisi su sa mashi wannan interrogation ce ya aka kace annabi ya ce kuma kai ba ku yi zamani guda ba baka taba ganin shi ba kenan yana nihin akwai matsala dole ka ga wanda ya gaya maka in ka ba a san wanda ya gaya mai ba to hadisi mursal cikin kasusuwan hadisul munqati'in dan haka yana iya zama da'ifi amma sai dai in aka san hanyoyin hadisi mursal kin alamai suka bibi hanyoyin shi aka tabbatar da me yasa shi wannan tabi'in yake fadin wanda ya fada mai sai a gano sirrin shi ne bai fadin sunan shi sai a ce a to da walakin ba matsala in dai haka ne akwai waɗanda an san dalilan da yasa ba su waɗin sunan wanda suka faɗa masa to in ire-iren waɗannan ne ba matsala akwai kuma waɗanda manya-manyan tabi'ai su girman su da matsayin su a addinin musulunci yahi gaban a ce ana zaton sun ba manzon Allah ƙarya saboda haka su ko sun ce annabi ya ce kaza to ba matsala ana karban mursal nasu mursal nake baro tabi'in ana karban shi wajen malaman hadisi a inganta shi kamar yanzu Sa'id ibn al-Musayyib mursalin din shi ko kuma Hassan al-Basri wannan mursalin nasu duka ana karban shi dan haka mursal kuma yana iya zama ba na tabi'i ba sahabi ma yana iya rawaito hadisi a ce mursal kamar yaya idan sahabi ya rawaito hadisi bai ji ba daga manzon Allah amma kuma yace manzon Allah yace to ya zama mursal ya zai a gano bai ji ba ana ganowa ta hanyoyi sun malama hadisi sun san hanyoyin da suke ganowa sai zama wannan hadisin wani sahabi ne ya bashi labari lokacin da manzon Allah ya magana shi ba yana bai ji ba to da ya zo ya ce annabi ya ce kaza aka bincika aka ji ba har gaban shi aka faɗi ba to hadisin ya zama mi ya zama mursal to dan haka mu dai koma can kan karatun hadisi Abdullahi ibn Umar wanda shine baban Salim ko yace ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abu Bakar da Umar suna tahiya gaban gawa me yake nuna ma yana nuna in aka dauko gawa gaba ake so mutane su shiga masu rakiya ta ko baya a ba ake so su shiga to gaba ake shiga kaji wannan hadisin dake gaban mu ya nuna gaba ake shiga ko baya ake shiga abinda malamai suka ce idan gawa ƙasa take kuma masu rakiyar ta suna ƙasa to an hisan su shiga gaban ta idan kuma bisa abubuwa hawa ake to an hisan su koma bayan ta dan haka in bisa abubuwan hawa ne aka dauko gawa kasancen ma lokacin akwai abubuwan hawa ko ba irin na yanzu ba to eh an dauko ta bisa abubuwan hawa to wanda suka rako ta an hisan su koma daga baya ta gawa tana gaba amma idan ƙasa ne ga hannu aka sungumo gawa to ɗan rakiya an hisan su shiga ina su shiga gaba gawa ta tsaya baya to haka wannan hadisi yake nihi kenan kaga ya mushuna aka ce ko suna tahiya ƙasa amamal janaza gaban gawa Abdullahi dan Umar yace ya ga annabi ya ga Abu Bakar ya ga Umar dukkan su waɗannan shi ya gansu da idon shi in an dauko gawa ana tahiya da ita gaba suke shiga yana ya nuna abin da ke daidai shine idan gawa an sungumo ta ga hannu a ƙasa ne to sai zamana ɗan rakiya suna gaba ita tana baya in kuma bisa abubuwan hawa ne to gawa ita take gaba ana baya to wannan nan ana zancan abin da yake mahihici wannan yahi amma ka saba mu haka matsala ne ko kadan ba matsala bane ya halatta wanda zai rakiya gawa ya shiga gaba ya dawo baya ya koma kotan dama ya kota ko kota hagum duka babu wata damuwa cikin haka babu matsala amma an ana zancan menene abinda yahi sai a ce to abinda yahi shine in an dauko gawa ana ƙasa ɗan rakiya su shiga gaba gawa ta koma ba in kuma an dauko gawa ana bisa abubuwan hawa ɗan rakiya su koma baya gawa ta shiga gaba wannan shine mahihicin abu amma in banda haka to koma ina mutum ya koma daga wato gawa a wajen rakiya ba zunubi yayi ba ba wani laihi bane ba ko sabo babu matsala wa an ummi atiyyah radiyallahu anha qalat nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina muttafaqun alayh sai wannan hadisin na umma diya radiyallahu anha qalat tati nuhina an hanemu to in kaji sahabi ya ce an hanemu waye hana sallallahu alaihi wa sallam da kaji sahabi ya ce amma mu umarni to ba mai umarni a zamanin su sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya ce an hana mu shi ya hana da ya ce amma mu umarni shi ya umarni to umma diya take cewa an hana mu an ittiba'il janaiz game da bin gawawaki ma na rakiyar gawa su a matsayin su nawa a matsayin su na mata umma diya tace mu mata an hana mu rakiyar gawa kenan umma diya tana bada labarin manzon Allah ya hana mata rakiyar gawa wa lam yu'zam alaina amma ba a karfafa a hanin akan mu ba to wannan ba a karfafa ba magana wace ce ummadiya aka mata mutane su dora bambance maganar annabi da ta sahabin annabi ko kagawan ga kama da hadisin Abu Huraira wanda yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna ummati yud'auna yawm alqiyamati qurran muhajjalina min athar alwudu ya gama kawo zancan annabi inda sai sharhi sai yace famanistafa aminkum an yutila ghurratahu falyaf'al sai aka gano maganar annabi da maganar Abu Huraira muka riki maganar annabi kam 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 aka hiddo hukumce hukumce kalkashin sa aka tsaya da maganar Abu Huraira an tarfaranta aka ce a bar mai kawo shi cikin hunkice fahimtar shi ce to dan haka ita ma na umma diya in ka lura ta faɗi maganar manzon Allah kuma ta faɗi maganar ta nan cewa an hana mu rakiyar gawa kai tsaye babu wanda ya hana saiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to nan zancan manzon Allah ne hukuncin shi ne kuma shi malamai suka karba wannan kuma fiqhun na umma diya sai aka ashe mata kayan ta wallam yu'zama alaina amma dai ba karho hana akan ba tana ganin hannun ba wai wani ani bane mai karfi ana iya dan bi haka ce to yanzu tunda dai an gano manzon Allah ya hana mata rakiya gawa jamhurin malamai suna akan wannan fatawai cewa mata ba su rakiya gawa me yasa ba a raba mata su raka gawa saboda dalilai guda biyu dalili na farko saboda mata suna da rauni kuma suna da kariyar zuciya kana yiwa wanda gawai musamman ma in wani makusanci ne da an zo sai ta sharba kuka bisa hanya ya zama gawar ta zama biyu wanda aka dauko gawa yanzu wata ita ma sai an dauko ta bisa hanya to ka gani sai gawakin su yawa to sai aka ce saboda raunin su da kuma laushin zuciya da suke da za su iya kuka wasu ma sai iya zuwa su ta irin kukan da musulunci ya hana bisa hanya to sai aka hana su dalili na biyu shine saboda su mata al'aurat almar'atu auratu aka hadisi annabi yace ko to saboda haka ba asan mace ta yawaita hita ko ana zaman lafiya amma mace a musulunce ba asan ta yawaita kai da kawo ita hita kamar bera ta yi nan gaji ta saddaƙwa da kunkwace ka san malamai suna cewa ko mace za ka aure yana daga cikin abin da ke nuna ma tana da kamun kai ta ga ba ta yawan yawo amma ka ta saddaƙwa da kungami kasuwa babbakon haɗi ka ta ala ɗan tsoho kunkwace malamin daga to aka mata ka fara aza alamar tambaya ita wannan an yawo gare ta kamar tunki ya uwa tambe ne sana cikin alaman kamun kai da mace ta zama bata da yawan hita amma da mace ta zama ita kullum ma kawai ba birki kullum ma cikin hita take to akwai tangarda da tawaya to shi yasa ba a san mata su fita saboda su da kansu fitina ne suna iya su fitinu wasu mazaji ko kuma su fitinu da wasu mazaji to saboda haka sai aka hana saboda haka jamhurin malamai suna nan akan wannan fatawai cewa ba a raba mata su raka gawa amma ya gabata mun karanta cewa mace tana iya yin sallar gawa ko ita sallar gawa nan ba matsala mace tana iya yi ko ita kadai ko tare da mata ko kuma can bayan sauran maza duka ya halatta wa an abi sa'id radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala idza ra'aytumul janaza faqumu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idan kuka ga gawa to ku miƙe tsaye idza ra'aytumul janaza idan kuka ga gawa faqumu to ku miƙe tsaye faman tabi'aha duk wanda ya bita ya rakka ta kenan fala ya jalis to kar yayi zaune hatta tuda'a har sai an aje muttafaqun alai to wannan hadisin yana da karatu guda biyu karatu na farko shine karatun tashi idan an ga gawa ko Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kuka ga gawa ku miƙe tsaye saboda mi saboda girmama gawar musulmi hai musulmi yana da daraja yana da girma ko yana da rai ko bayan ya mutu yana da alharma yana da daraja saboda haka cikin alharmar shi ya aka an dauko gawan shi sai a tashi tsaye to wannan hadisi sun zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi nuni akan tashi idan an ga gawa haka ma asar sun zo daga magabata da dama cewa idan aka ga gawa a miƙe tsaye to amma abinda ke da kai bisa kan waɗannan hadisan da wannan asar shine shin wannan hukuncin ya ci gaba har yanzu akwai shi koko an shahe shi, to nan ke da kwai maganganu guda biyu na malamai. Shin hukuncin nan ya dore, yana nan ya dore, ko kuma an shahe hukuncin babu shi? To sai su malamai suka ce a hukuncin yana nan ya dore, don haka duk lokacin da musulmi ya gagawa kawai zai tashi tsaye. To wannan fatawai tana da rauni. Sai su malamai suka ce a an shahe hukuncin. Shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da farkon lamari in aka wuce da gawa sai ya tashi tsaye, daga baya sai ya bar tashi. Kista zaka gani cikin wasu manyan littafan hadisi irin su Sunan Abi Dawud, zaka ga sun kawo babi Abu Dawud cikin sunan nashi sai da ya babi na tashi idan aka gagawa. Sai ya kawo hadisai ya rawaito hadisan da suka nuna ana tashi. To kasan wannan babin sai ya ce babi na shahe hukuncin tashi idan aka gagawa. Sai ya kawo hadisai wanda suka nuna yanzu an shahe wannan hukuncin. Kenan abin da yafi inganci shine shi wannan hukuncin an shahe shi. Da a farkon musulunci akwai wannan hukuncin cewa in aka gagawa a tashi. Amma daga baya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar tashi, sai malamai suka tabbatar da an shahe hukuncin, don haka yanzu in mutum ya gagawa ba dole sai ya miƙe tsaye ba. Sai wato bangare na biyu cikin hadisin shine faman tabi'aha fala yajlis hatta tuda, duk wanda ya bi gawan nan to kada yayi zaune, kenan koda an shigo makabarta kada ya saki yayi zaune, hatta tuda har sai an aje gawai. Kenan gawa tana bisa ka hadin mutane kai sai ka je ka samu wuri kai zaune. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kar ka zauna har sai an aje gawa. Kenan idan aka aje gawan ko da ana shirya kabari ana tona, to lokacin ya halatta ka yi zaune. Amma matukar ba a ashe ta ba, to bai dacewa ka yi zaune. Kenan shine wannan hadisin yake nunawa. Muttafaqun alayhi. Kenan in an aje gawan ko da ba a rihe ta ba, ko ba wai sai an rihe ba, da dai an zaran an aje ta shikenan. Wa an abi ishaqa أن عبد الله بن يزيد أدخل الميت من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة أخرجه أبو داود. دق أبو إسحاق يأتي أن عبد الله بن يزيد للي عبد الله بن يزيد أدخل الميت من قبل رجلي القبر يا شجر دم ممشي قبريتا وججن قواهو القبر. Waƙala kuma ya ce hadha minas sunna, wannan yana daga cikin sunna. Akhrajahu Abu Dawud. Kenan sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce aka ɗauko gawa za a sanya ta sai a shigo da ita kabari ta wajen ƙawahuwan kabari, ko to wannan hadisi aka yizo. Akwai hadisi shi kuma wanda ya nuna an shigo da gawa ta wajen kan kabari. Akwai kuma hadisi wanda ya nuna an shigo da gawa ta wajen alƙibla. Kaga wannan riwayoyin guda uku duka sun tabbata, kuma kowanne akai babu matsala. Al'amarin yana da yalwa, ba matsala ba da ya dauko ga a shigo da ita ta wajejan kan kabari ko ta wajejan ƙawahuwan kabari ko kuma ta wajejan alƙibla na kabari, duka babu matsala, kowanne akai sunna ne ya tabbata. Wa an ibn Umar radiyallahu anhuma anan nabiy sallallahu alaihi wa sallam qal, daga ibn Umar da Allah tabbata a gare su, daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya ce idza wada'tum mautakum fil quburi, idan za ku dora matattunku a cikin kaburbura faqulu, to ku ce bismillah wa ala millati rasulillah. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa an-Nasa'i wa Sa'id ibn Hibban wa Allahu ad-dar qutni bil waqf. Wannan hadisin daga Ibn Umar, daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya ce idza wada'tum mautakum fil quburi, idan za ku dora mamatanku a cikin kaburbura. Kenan ana so a karanta wannan zikirin lokacin da za a dora gawa cikin kabarinta aka dauko, sai a ce bismillah wa ala millati rasulillah. Wannan zikirin yana da mahimmanci, bismillah da sunan Allah za mu dora shi. Kenan ka gana wurin akwai neman albarka da sunan Allah wajen aje gawa. Sannan wa ala millati rasulillah, kuma abusa tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abusa addinin ma'aikin Allah. Idan da tsarawan shi akan haka za mu dora. Don haka wannan zikirin yana da mahimmanci, lokacin da za a dora matacce cikin kabari sai a fade shi, sai zamo wato an nema masa albarka shi da kanshi mamacin. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa an-Nasa'i wa Sa'id ibn Hibban wa Allahu ad-dar qutni bil waqf. Dar qutni ya ce hadisin yana da illa, meye illan yace mauqufi ne sanan shine yace yana da illa da alwaqafa alwaqafa alhadithul mauqufi shine mi shine hadisin da sahabi ne ya fade shi kenan ba zancan ma kenan shi daru kutuni yace hadisin yana da illa illa ta hadisin shine maganar sahabi ce ba maganar annabi bace وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دغ عائشة يدن الله تتبتا أغريتا للي من ذا الله إيراد أمنشان الله ستبتا أغريش ياتي كسر عظم الميت ككسره حيا كاري كشمة تتشي كمكاري شني ينادره راه أبو داود بإسناد على شرط مسلم وزاد ابن ماجا ابن ماجا يقارا من حديث أمي سلمة رضي الله عنها تحديث أمي سلمة يدى الله تبتا غريتا في الإثم أو جنز نبي أنا حديث يانونا منا تيوى مثتشينا مسلمينا دع الحرمة با أكاري كشنش هو أتي أنزو سايا كبريني أنقبش غوا أغبرا أبلا هو كبريني أي قنشي شيسا أكاد أنكك كرياشي تاود أي آرق آيامت بحوشينا تيوى دد دي أنكار متتشيغو ba duk dai bane ba dai bane ba yana da alhurma matacce na musulmi yana da alhurma ba a karya kashin shi ko dai wajen shigar da shi kabari a ce bari a kakkarya ko kuma wani dalili na daban kawai babu wani dalili wanda aka yarda a karya shi kai hatta ma a zo a dora chakulan gawan shi a ce karatu ne ake irin yanda masu karatun likitanci ke yi ko idan dauko gawar wani a zo ana ece da ana to wannan shine kaza wannan shine kaza ba wannan haramun ne yin haka da gawar musulmi abu guda ne zai bada damar a tsaya ana wasa da gawar musulmi shine mi shine idan ana son a tantance mutuwar shi ko kuma ana tsammanin goba ce aka bashi ya sha ko wani abu ne aka kashe shi da shi to kaga nan ya halatta likitoci sai bincike ko da ma ya kai sai an hwafa gawai an diba wani abu an bincika wannan duka babu lai eh zama kenan maslaha ce ta ana son a tantance sanadiyar mutuwar nashi to wannan babu lahi a iya dauko gawai a kai ta laboratoire ayi ecit amma in dai ba wannan ba to ba a wasa da gawan musulmi a ce wai darasi ne a wannan ba a darasi da gawan musulmi ko a karya sai saboda wasu manuhohi daban babu wannan zance shi yasa karya kashin matacce na musulmi kamar karya shine yana da rai to kaga wacce riwaya da ibnu hajar ya kara kawawa wanda ibnu maja ya ambace ta riwayan ummi salma ta hiddo da abin karara karya kashin matacce kamar karya shine yana da rai a wajen zunubi dan inda ba a ce a wajen zunubi ba to da shikenan lamarin ya kara girma yanzu mutum mai rai aka kare kashin shi mike biyo baya abu bi ke biyo baya akwai zunubi kun akwai zunubi ka zalunce shi sai in ya hima sannan abu na biyu akwai mi akwai diya ko kuma ramuwa ko a kamo ka kai ma a karya ka irin yanda ka karya shi ko kuma ka biya diya ko to kaga shi ma shi mai rai kenan to shi kuma ta ce fa babu diya babu zancan ramuwa amma zunubi kwatan kwacin zunubi ne na wanda yana da rai fa akan wannan hadisin zamu tsaya insha Allah ta'ala kenan alhamis mai zuwa idan Allah ya nuna mamu cikin sallah a gabo dan haka kenan sai ta gabanta insha Allah zamu dawo mu dasa fa alhamis mai zuwa ba zamu zo mu dasa ba domin saboda za ta kasance wata kilanta zama dai ga sallah ko saboda haka kenan insha Allah ta'ala zamu dakata anan sai alhamis ta sama sai mu zo mu dasa abinda mun karanta na daidai Allah ta'ala ya amfani mu da shi kuma na addu'a Allah ta'ala ya yalwata mu al'umman musulmi ya sa su yi sallah lahiya waɗanda suke cikin matsala ta rashin lahiya ko takura ko kunci na rayuwa Allah ta'ala ya yalwata musu duk inda musulmi suke cikin wani yanayi Allah ta'ala ya fitar da su da rahama shi da tausayin shi ya sa su yi sallah cikin fara'a da walwala da jin daɗi na a idan gawo ba ta musulmi bace ana ai ece da ita To, da ya gawo musulmi dai muka ce tana da alfarma. Na'am. Da ba ta musulmi ba sai a je a bincika a ga in a iya ya ci da ita. Na'am. Wa alaikum assalam. Yayi ina ganin a darasi na taba kawo wannan zancen kuma na yi bayani sosai nace akwai kasashen da in kan mutu bisa titi aka dauke ka aka adana gawanka aka jira dan lokaci kadan ba a samu wanda yazo neman ka ba to za a kai ka university za a kai ka can wajen HDM a musu HD da kai lokacin da na wannan bayanin har na faɗi cewa yawo da karta yana da amfani wani shi yake yawo da karta shi wani lahani ne bai damu da ita ba to koda wata ƙasa ce ko ma a ina ne duniya in dai akwai karta tare da kai ka mutu to insha Allah ga ka ta wuce wulakanci saboda alharma da albarka ta karta dake cikin aljihunka kai kuma baka san karta na da muhimmanci gare ka in kana da karta koma wahala ba a sha da an dauko aka bincika kawai za a gane ko kai na ina ne daga ina kake zaka saukake ma masu bincike da jami'an tsaro wajen samun danginka cikin sauki amma yanzu daga ana ta fama da wani mutum da wayan shi da hankalin shi da girman shi ake karatu bai da takarda ko guda haka yake yawo ko ina kawai yake yaji yake kauta kuraci takardar me zai aka mata musulmi yayi karta dora yawo da ita kada take bada labarin shi cikakke in kuma karta din ba ka san kai to ka dora yawo da takarda aihuwanka dora yawo da ita ko abuga ko nationality ko passport yanzu ha mu saboda wato duhun kan wasu yanzu mutum sai ya tashi daga nan ya tai aikin hajji ya je aikin hajji kuma sai ya aje takardun shi ya je da passport da komai sai ya aje kuma ta sako ta ya baro sai ya fito haka nan wallahi kuma ya bace ai ta wahala shi bai iya larabci ba ba san inda za a yi da shi ba dugugum gashi da girman shi ai tashan waya da shi to yanda suke tsari aikin hajjin nan tsayawa ake ai tsari sosai ana kashe kuɗi sosai suna tsari to inda a ce kowa yana yau da ba ka tashan wahala kai ba ma takardanka ba ko passport ɗinka akwai da abinda ake ba mutane sarata ya ga wayoyin su ko to da karata ya cikin sauki za a dauke ka akai ka inda kake amma yanzu wani duka sai a jike waɗannan kawai ta hau dugugum ya ta hau ya miƙe kuma ya rasa yanda za a yi ta wahala wani ma sai an kusa kare aikin hajjin ba ida gano tun daga na an samu matsala don haka dai a takaice na yi sharhi sosai lokacin da na kawo wannan magana cewa yana da amfani ga musulmi saboda wasu ƙasashen wallahi in kan mutu ko kuma aka yi hatsari na mota a san mutuwa tana iya zo ma a kowace kyautawa a kowane lokaci to sai ka huta kawai kana yawo cikin titi a kasuwa ko wani waje sai ka mutu aka bincika ba dama da an zo jami'an tsaro in suka dauke ka zuwa za su kai ka inda ake aje gawa ko sai su cike takardu an samu mota gawa shikenan aje yanzu ana jiran wanda za su je neman ka ne saboda Allah labe ka kai an ji babu komai tare da shiru ba wanda ya zo kwana ɗaya kwana biyu to yanzu dama ana neman gawa wadda ba ta da alfarma wadda ba mai ita don a je a yi karatu da ita wadda akwai karatuttukan da ana ganin ɗalibai ba su gane su dole sai an masa abin kiri-kiri yanzu da an ga shuru ba wanda ya zo neman ka sai a je da ka a ɗora haskaro ka za a ga mu shirya ɗan gatarin shi kawai sai ya katso kafa ya ce to bwana kun gani na wurin wannan da kuke gani na sama ya ce shi ne radical yana nuna masu misali to shi ne ke haduwa da kaza da kaza za a ta a yi ta turanci ana haɗewa to kai yanzu kaga yanzu gawar ka za a daddatsa ta a sassara ta gaban za a kare a ji a yi rami a re kuma dama yawanci koda ba a koda gawai an rasa mai ita ana rehe fuska saboda ka a zo wajen eci da kuma wani cikin eci biyan kin ya zama shi ya san gawai ko ayaye yana gayyace wallahi da wani aka mamu darasi to dan haka dama ana lullube huska wasu ma kan suke dacewa su adana kawai sai an gama da gaba sai a zo a tattara a gama gaba ɗaya a yadu to gaskiya wannan kai in dalibi ne darasi ake maka ba cewa kai lai to lahimmi kai darasi ake maka an shigo da gawa ba ka san ko daga ina ka dauko ta ba ai dole ka zo ka natsu ka kalla ka bi kai sibir da kyau dan ka gane idan ka zunubin yana nan akan wanda suka aika aika inda suka dauko gawan suka zo da ita na'am wa alaikum assalam idan wankan janaba ya tashi to duka sallolin da aka yi bayan shi sun tashi suna sai an maida su sai dai in suna da yawa mutun ya maida su sannu sannu kamar da malaman fiqh suke ambatawa ko idan sallolin sun yi yawa sun kai na watanni ko ne to shikenan yanzu sai mutun ya dora maida su sannu sannu ba dole sai ya maida su ba gaba ɗaya lokaci guda na'am wa alaikum assalam idan aka shigo da gawan sai su tashi tsaye sai an aje ta kamar yanda wannan hadisin ya nuna kenan amma dai sai su ba dole bane kuma sai sun tashi tsaye saboda su ba su suka rakko gawa ba shi wannan hadisin yayi zancen wanda suka rakko gawa su ma in suka tashi tsaye saboda tarban gawa mu haka nan yayi babu matsala in kun ba su tashi tsaye ba suka zauna sai da aka zo aka rayu ga ba su cikin wadanda aka ce kar su zauna saboda su zama zaune suke ko na'am wa alaikum assalam na'am kamar babin mantuwa na ina ban ji bazancan mantuwa kamar ji ne ka ce mutum ya zo wajen wanka sai ya bar kenan mantuwa ce yego ya mance shi daga baya sai ya tuna shi eto ita mantuwa idan mutum ya yi ta da mantuwa wancan hadisin da ka kawo cewa Allah ta'ala ya kau da kai ga al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bisa kan mantuwa da kuskure da abinda aka cilasta su wannan duka an yahi musu an yahi zunubin ne amma ba a yahi ramko ba yanzu misali sai ka mance ka canya abincin wani ka azana kan ba ka da zunubi amma inda ba mantuwa ba ce da gangan ne kai kana da zunubi ko saboda ka cutar da shi ba amma mancewa ne kai ka canya shi yanzu ba ka da zunubin canyewa amma shikenan kawai ka sha sai ka maida mai abincin shi to haka nan ne in kai kuskure a wajen aikata wani abu ko haƙƙin Allah ko haƙƙin ɗan adam sai kai kuskure zunubi dai na kuskure wannan an ɗauke mashi amma in kuskuren naka ya janyo wata ɓanna to sai ka maida wannan ɓanna yanzu ka ga ko sallah ce ko mutum ya yi kuskure bai da zunubi amma dai zai gyara ɓannan kuskuren da ya yi ko inda ya yi kuskure to haka nan ne babu zunubi kan mutum saboda mancewa ne yi ba zunubi amma dai sallolin zai maida su insha Allah na'am wa alaikum salam ka gane in mutum ya tuno amma in bai tuno ba shikenan an yi zama kai tuno an yi zan kai tuno da ya tuno shikenan kawai a tuno zan ce ya kare yanzu kana ganin wanda ya mance yana azumi ya buɗe kwanan abinci yana cikin ci har da ya tsakiya abincin sai ya tuno ba zan ce ya lalace ba ai da ya tuno rige ba zai kawai ba zai ƙara hada komai ba shikenan na'am wanda zai sanya gawa shine zai yi wannan ya ce bismillah ko wanda zai dora ta lokacin dora ta shine zai cewa to wanda kuma suke tsaye in sun ce Allahu alam babu matsala in sun hadi amma dai asali dai waɗanda suke dora gawa a kabari su ne za su yi wannan zikirin wa alaikum assalam
kamar akwai wanda ne da ya nuna dole sai dan uwan mawacin koko ko da wasu ne suka ta kuma aka dusa ga cikin kabari wasu suna cewa dole sai da asalin yan uwan wanda suke da dangantaka da shi mawacin wajen sa'a ga
abin da yasa kaji ana wannan hirai gawawakin biyu ne akwai maza akwai mata yanzu in mace ce gawai to ba haka da dama ka zo ka taba ta ba ka da wannan damai ko bayan ta mutu tunda ba makusanciyar ka bace ba ka da wannan damai ba ka kankan ba ne wani ya gawa ya zo ce zai kama kenan wannan shine dalili saboda in gawan mace ce to wasu waɗanda ba su da kusanci da ita ba su da cancantar su taba gawanta ko su kama kenan shi yasa ake cewa ƴan uwan mamacin su zo su kama wannan shine dai asali Allahu a'lam wa alaikum assalam
akwai wanda idan kare ki dawo aka yi tare da kai idan baka dawo ba gida wannan a ta take
wato wanda ka halarci gawan shi ko gawa dan uwan shi za a cewa aka yi sallah tare da kai karaka aka tafi makabarta tare da kai aka rihi gawa tare da kai aka tsaya kan gawa aka yi addu'a tare da kai bayan an gama addu'a ka zo ka amshi yatsin shi kai mai ta'aziyya ka bashi hakuri ai na ga duk wani wanda ke kyautatawa bayan kai to kuma sai ya dora hararanka saboda kake dawowa kohu gidan shi a zubi kuma ai babu wannan zancan haka in dai harare ne bahaushe ya ce harare ba mari ba sai dai ruwan ido su tarare to kawai ka kale shi ruwan ido su tarare sai kake ta mai dariya an ka gane shi kana gaisa da shi kenan eh kaya na hararanka kuma kai ka san dalilin tunda dai bai hito kiri-kiri yana magana ba kawai kai sai ka mai har aka kama shi ya newa nan ka gaifa da shi ka jinjina mai hannu ka jijjiga hannun sosai hikan nan kai maganin shi in yana so ya hito kiri-kiri ya gaya maka in ya hito kiri-kiri ya faɗa maka kuma kai sai ka mai bayani ka ce wannan ba a san shi ba ma asali a tarihin musulunci haka babu zancen a zo a tule koha gidanka bayan an rihi kikawa kenan shi kanshi wanda zai zo ya zauna kohar gida bayan an rike gawa me yasa yake zawa ya zama saboda sauran ƴan uwa wanda ba su samu halarta ba za su zo duk wanda ya ji labari zai zo dan ya mai ta'aziyya kaga baya dacewa a zo ba a tarda ka ba ko to shi yasa ya rike gawan yana da kyau ka zo ka zauna saboda ka karbi ta'aziyya amma dai zancan jama'a su zo dole su zauna ita huddo abinci wannan ba daidai bane irin yanda yanzu wasu ma masu hali suka maida abin kamar wata liyafa wato lima an yi rasuwan nan shikenan sai ga an fara huduwa abubuwan sha daban-daban sai ga mutane sun zo suna ta gyara hullunan su suna zauna kowa ya ji yayi wanka ya zo ya zauna ina jiran sanwa to ba daidai bane abinda ke daidai a musulunci zamu gani ai cikin kitabul jana'iz muke ko to nan gaba akwai hadisin Ja'far wanda zamu karanta a nan gaba insha Allah wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da cewa isna'u li ali ja'farin ta'ama kenan ku ne ya kamata ku yi abinci ku kai ba ku ba ne ya kamata ku jira a yi abinci ku a huddo ku ci in an yi rasuwa waje makwabta da sauran makusanta da ƴan uwa duka su ne za su yi abinci su kawo saboda su waɗanda aka ma rasuwa suna cikin baƙin ciki da damuwa ba su da lokacin ɗora sanfa shi ne aka sani a ƙa'ida ba su da lokacin tsayawa su yi sanfa saboda suna cikin damuwar rashi kenan ku kuma sauran makusanta sai ku yi abinci ku kawo to wannan shine karantarwar musulunci kayo ka kawo ba ka jira a yi ka canye ba na'am wa alaikum assalam to zalunci bai sa a ƙi ma mutun da'a duk wanda yake sama gare ka sai ya zalimce ka to zalimci bai hana ka mai da'a wannan hadisai sun zo da yawa akan haka mun karanta babu su kutum cikin riyadus salihin nan bisa kan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna har za a samu wasu ma jagorori a nan gaba waɗanda jagoro ne ƴan san kai masu hababba abin jama'a kai sai su dauke su kadai manzo Allah ya fadi ya bada labarin nan gaba za a samu haka sai sahabbai suka ce ya ma aikin Allah to idan haka ya faru ya kamata mu daina masa da'a kenan. Sai manzon Allah yace a'a, ku ku ba da haƙƙin da yake a kanku, ku kuma haƙƙin ku ku roƙi Allah. Ana haƙƙin ku na yi masa da'a da saurara masu da ba su girman su. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku, saboda shi kullum in aka ce duk in babbai zalunci bijire mai za a yi to rayuwa lalacewa za su. Shi kuma musulunci tsari gare shi. Aga babbatin daga shugabanni wanda suke shugabancin al'umma har zuwa na ƙasa, duk wani wanda yake babba ga wasu al'umma su na ƙasa suka gano yana masa ha babba. To eh, akwai inda za a kai ga babban nan. Na farko dai kamin ka kai ƙaran shi ko kukan shi wajen wani koda mutum ne, to ka fara gaya mai da kanshi wani a gyara lamurran nan kan bai cikin girmamawa ka gaya mashi. In ka gaya mai bai gyara ba, to in akwai wanda za ka je ka kai shi wajen shi ya gyara na sama gare shi, to shi ne ya fi dacewa ka ce ka gaya ma na sama gare shi. In kuma babu, to kawai sai ka faɗa ma Allah, ka bar shi da Allah, ka haƙƙin ka wanda ya ci ka bar shi da Allah. Wannan shi ne. In kuma kawai kaga kai zaluncin ya ma girma ba ka iya haƙuri kawai, to ka tafiyar. Wannan dama shi ne hanyoyin da mutum zai. Amma ba daidai ba ne ba a yi da'a ko a ce shugaba ya yi zalunci ba a mai da'a ko wani mai gida ne ya yi zalunci don haka kawai bai cancanci da'a ba, to wannan ba tsarin musulunci ba ne. A musulunci ana yi ma mutum da'a ko da azzalimi ne. Abu guda ne yake hana a yi ma mutum da'a, shi ne idan cikin tsarin shi ya ce sai an saba ma Allah ko ya yi umarni a yi wani abu, shi abin saban Allah ne shi, to nan kowaye tsaye ake a kiya ba a mai da'a nan wurin, ko da ran shi zai ɓaci, ko da ma mutuwa zai ba za a mai da'a ba, inda ya kan saban Allah ne. Sannan idan shugaba shi kuma zalimcin shi ya wuce zalimci har ya kai ga kafirci, to nan shi ma ba a mai da'a. Jagora ne yake ta zalimci har ya kai ka yanzu ya ma bar zalimcin ya koma kafirci, kuma kafircin ƙuru-ƙuru aka ga kafirci. Hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce illa an tarau kufran bawahan indakum min Allah fihi bura, sai in kun ga kafirci ƙuru-ƙuru kuma kuna da hujja cikakka daga Allah cewa wannan abin kafirci ne, to lokacin nan ne bai cancanci a mai da'a ba. Fatakaice kenan za mu dakata a nan wurin yau, tambayoyi sun ja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa baraka ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.